أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو kwanan wata 29 ga watan 1 shekara ta 2436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da 21 ga watan 11 shekara ta 2014 a lissafin Turawa. Zamu dora kai inda muka tsaya muna darasi na 18 a cikin wannan littafi mai albarka na Shama'ilul Muhammadiyya na Imam At-Tirmidhi, Allah ya masa rahma. Ina da yau zamu tashi babi na 19 ne, ko babu waja fi mishiyati Rasulillah hakaza na 20 ne ma jayyid alhamdulillah. زام تاشي بابنا عشرون باب ما جاء في تكنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبنى أكين في دا التقنع شيني للي بكي باب دلكي مغانا أكن شين سفوفم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا للي بيتخنسا دا كما بسكسا دقيان أنا فسر رشد معنا التقنع annabi kan sa mayafi ya rufe kansa kamar irin ihrami da ake sawa. Kakan ga mutane suke daura ihrami a kansu su rufe wani bangare na fuskar su su rufe kansu, to wannan annabi yana wannan sallallahu alaihi wasallam. Idan kullu rai yawanci za ku kamar kusan dattawa haka daga cikin mu su suke wasu gani suke saboda sanyi ko suke, amma dabi'ar annabi ne cikin sifarsa ne yana yin wannan din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala hadathana Yusuf ibn Isa qala hadathana Waqi'un qala hadathana Rabi'u bin Sabiha an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وانا حديث امام الترمذي ني رويتو شي دي تشوادي انا دروني اما اكن سبوبي da ake bayani da annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikin haji kuna makamanci wannan ana bayani cewa ya kallallaba kansa da tsumma koda ba wannan riwayar ba. Yace annabi ya kasance sirrul qina' yana yawaita lullube kansa tufar da yake rufe kansa. Idan ka ganta kai ka ce saubu zayyatin ne, min saubu zayyat suturar ko tsumman mai sayar da mai. Yanzu wanda yake sayar da man gyada za ka kayansa a jike suke da mai, mai manja za a kayansa a jike suke da manja. To annabi tsumman da yake lullube kansa in aka gan shi kamar na mai sai da mai, to saboda mai yake sayarwa a saboda gashinsa yana gyara shi yana zuba masa mai. Shin abin da yake kyautata gashin mutum mai, idan mutum yana sa wa gashinsa mai to gashin yana yin laushi kuma gashin yana yin kyau. To da yake gashin nasa yana da yawa sai ya rinka sa masa mai da zai rike shaka, ba zai zama tukura tana ratsa cikinsa ba. Kuma man irin mai rike gashi wanda yake haɗaɗɗe mai kauri, to idan ya lullube kansa da tsumman ya cire, to sai ga tsumman kamar na mai sai da mai. Shi ne ka'annahu saubu zayyat. Zayyat daga zaitu ne, zaitu shi ne mai. Mai sai da mai shine zayyat a larabci. Mai sai da mai sunansa az-zayyat. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rufe kansa da mayafi ko kuma ma ga rawani da yake yana daure kansa da shi, to sai kaga rawanin ya jike da mai ya ainihin wato canje yanayi kamar na mai sayar da mai sallallahu alaihi wa sallama yakan yi amfani da wannan dan maganin sanyi yakan rufe kansa saboda sanyi sallallahu alaihi wa sallama wani lokacin yakan sa abin da yake rufe kan nasa da shi ya fara sa tsumman sannan ya dora rawani akai wani lokacin kuma sai ya daura rawanin sannan kuma sai ya dora wannan tsumman ya rufe kansa da shi sannan yakan lullube kansa saboda zafin rana idan rana ta yi yawa kuma yadda ana sa lema ko to shi kuma sai ya sa tsumman ya rufe kansa sallallahu alaihi wa sallam sai hadisin da yazo sai babu na gaba yace babu ma ja'a fi jilsati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu da ke magana akan yanayin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam kun san da wannan littafi ne yake nuna mana irin hali da tabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yanda yake gudanar da rayuwarsa da abubuwan da suka shafi sufufinsa to wannan kuma zai magana ne akan zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake zama dan kai a matsayinka na musulmi abin alfahari ne gare ka a ce kai ma yi zama irin da annabi irin yadda wato annabi yake zama kai ma sai kake zama sallallahu alaihi wa sallam jilsa kira qala haddathana abdu bin humay qala haddathana affan bin muslim qala haddathana abdullah bin hassan an jaddataihi daga kakanninsa guda biyu an qailata binti makhramata annaha qalat qaila bintu makhrama sunan mace ce tace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa'a qalat falamma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam المتخشعه في الجلسه ارئت من الفرق وانا حديث ابو داود ده امام الترمذي ده امام البخاري بسرويته شمال البخاري اتكليته من الادب المفرد ينويته ita wannan mata tace ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zama qa'idun al-qurfusa zaman qurfusa shine irin mutun ya zauna akan mazaunansa mutun ya zauna akan duwawunsa an gane ko ya hade ainihin wato guyoyinsa da wannan dinsa ko kace cinyoyinsa da cikinsa sannan ya rike kafafuwansa ya dora ya sa hannunsa ya rike kafafuwansa shine wannan zaman anna al-qurfusa bari mu samu wani yaro ya ka kai zo sauri abako mai idan ku gane to annabi yana irin wannan zaman ɗauwa mutumi na insha Allah kafa kai kuka yawwa to kun ga haka a iya yawo da yawwa da dai kafa kun ga wannan zaman to a rike kafa mana kenan rike wannan yawwa kun ga wannan zaman to wannan shine zaman al-qurfusa kun ga ya rike hannayen haka sannan ga kafafuwansa ya hadi haka to annabi yana irin wannan zama ga shi wannan da cinyan ma yawa to zaman al-qurfusa wannan annabi yana irin wannan zaman sallallahu alaihi wa sallam kowa ya gane to wannan zama ne al-mutakhashshi' duk wanda ka ganshi yana zaune irin wannan zaman haka to babu dai magana girman kai a tattarar shi sannan akwai nau'i na komawa ga Allah jilsatul qurfusa annabi yana yawan mata tace da nazo naga annabi a zaune haka sai kan mutu yana zaune yana tunanin wani abu ne haka dabi'a zaman tace da naga annabi yayi wannan zaman أرعدت من الفرق سين صورتا سين فرقتا ناقنش متخشى. النبي صلى الله عليه وسلم متني من تواضعي حتى زمان صار زمان ينا من التواضع دكان كان دكي صلى الله عليه وآله وسلم كما تظهر عليه علامات الخوف والخشية أجكن زمان علامة جنس ورودة خشية ينا بينا كأبن جدنسا دو ودي قيشي أولا يناي تسنسن زماني نتواضع زماني نكن كان دكي suka ce kamar me yasa taji tsoran taji tsoran kamar ko Allah ya masa wahayi ne zai saukar da wata azaba ne sai wannan zaman ya hade wuri guda to shine sai taji tsoran wannan mawkifi din kuma an ce wannan shine zaman ranar farko da ta taba ganin man annabi din tana fara ganin sai ce ta ga yayi irin wannan zama din duk wanda ya ganshi annabi kuma sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba sai ya ganshi yanda ake cewa gashi yadda yake aga ya irin wannan zaman ai dole a ji tsoro dan za a yi tsammani za a ganshi yana zamani irin na saraki zamani irin na masu mulki zamani irin na masu sarauta to annabi yakan zauna irin wannan zaman na tawadu da gangan da kai wannan hadisin yana nuna mana tsananin tsoron Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu takawa shugaban masu tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna mana tawadu'unsa duba duk abinda Allah ya bashi na matsayi da daukaka da daraja amma yana yin abinda zai nuna tawadu sallallahu alaihi wasallam qala haddathana sa'id bin abdurrahman al-makhzumi wa ghayr wahid qalu haddathana sufyan an az-zuhri عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وأن حديث إمام البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي سكر ويتوشي توباين زمان كما يكني ونئرم كونشيا كونشيا رجنجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan yake cewa yaga annabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi a masallacin sa a ganshi yana kwance yayi rigingine shine mustalqiyan yayi rigingine ya kuma dora kafarsa daya akan daya wadi'an ihdari jilaihi ala al ukhra kafa daya akan daya haka yi kai ya ka ai kai kan ban iya dora ka ba hauna yawwa haka nake su jari ne kwanta a miƙe ƙafan ba ta yi rigingine ka san rigingine haka yawwa na ji kafar mana na yau to kun ga haka sahannin ka nan to an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka yana kwanci a masallaci a masallacin sa an yi da sallah aka ga ya kame da ita mana ai ban ce ka tashi ba kawai ka zo ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa ya kwanta irin wannan kwanciyar yanzu wannan kwanci akwai girman kai a ciki babu akwai tawadu da dangan da kai a ciki to annabi ne irin wannan abun mutum ya gansu ya fahimce su to ya san in yayi ya san yayi irin wanda annabi ya ko sallallahu alaihi wa sallam to alsa an ga shi barakallahu fi saboda ni na yi nauyi yanzu na kan teburin nan wani abu zai iya faruwa to wannan kenan wannan Abdullahi ibn Zaid ibn Asim ibn Kaab an-Najjari mutumin Madina shi ya rawaito wannan hadisin ya rawaito alwala ya rawaito hadisi na alwala yana cikin sahabbai waɗanda suke ashabul fadila masu falala masu daraja kuma mutum ne jarumi shi wannan rawin hadisin kenan jarumi ya ji yakin Badar akwai Musailamatul Kazzab da yake ci ana fada to wannan mutumin shi ya kashe Musailamatul Kazzab Allah ya masa rahama yana da hadisi sun kai 48 cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rawaito an kashe shi ranar yaki al-Harr shekara ta 63 hadisin yana nuna mana ya Annabi yake kishingida sallallahu alaihi wasallama yana kishingida akan kiyasa ya miƙe kafafuwansa ya dora daya akan daya wannan sifa ta farko ne akwai sifa ta biyu kuma al-istilqa wadiyan ihdari ilayhi al-ukhra idan ya kwanta din kafafun a miƙe suke sai ya dauki kafa daya ya dora akan daya an gane ko in ya miƙe kafafun sai ya dauki daya ya dora akan daya yana kwanta haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi yana nuna mana ashe ya halatta a kwanta a masallaci ko ya halatta a kwanta a masallaci tunda Annabi ganin sa akai a kwance da bai halatta a kwanta a masallaci ba zai kwanta so kawai wata ran yanzu ya ga wani yana kwance a masallaci ya ce haramun ne bacci a masallaci a'a haramun ne bacci a masallaci a ana yi Aliyu bin Abi Talib wata rana Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa ta bata masa rai ya ji ba daɗi sai ya kaurace gidan gaba ɗaya sai ya tawo masallaci ya rabu da iyalin ma gaba ɗaya ya kyale sai ya bar musu gidan ba sai kana nan ba ma za a bata ma rai ai ba ana ganin ka ne kullun sai ya fito kawai waje ya zo masallaci Annabi ya kwanta yayi ne a kwanta a masallaci yayi ta bacci yayi ta birgima a masallacin kuma babu shimfiɗa a masallacin ƙasa ne duk cikinsa da jikinsa gaba ɗaya ɗebi turbaya da ƙasa manzo Allah ya zo sai ya ga Ali bin Abi Talib yana kwance gashi nan arha sai manzo Allah ya zo yana tashin sa yana taba shi yana cewa qum abuturab tashi mai turbaya a jikinsa tashi mai ƙasa a jiki jikinka dai ya ɓaci da ƙasa tashi Ali bin Abi Talib ya ce a duniya babu sunan da nake so a gaya mun irin Abu Turab dan shi ne sunan da Annabi ya gaya mun na yin barkwanci da wasa dan Annabi yana da barkwanci yana da wasa aka ce idan ka gan shi yana barkwanci da sahabansa ka dauka ba shi bane kuma shi Annabi ɗabi'arsa duk wanda ya haɗu da shi yana mu'amala da shi sai ya dauka sai ka dauka ya fi son ka akan kowa idan yau yana tare da kai yanda zai maka mu'amala tattauna da shi sakin fuska wasa da dariya sai ka dauka ba wanda yake kauna irin ka kowa haka yake yana da hakuri yana da juriya amma a ina ake ganin bacin ran Annabi yayin da aka saba wa Ubangiji idan aka saba wa Allah to nan kam za a ganin sai ya baci fuskarsa ta tulbuni saboda an taba Allah ko shi aka taba yana yafewa amma an taba Allah in dai aka taba shari'a to nan kam sai a ga yana cikin damuwa to haka ake so kuma mu rayuwa mu abubuwan da suka shafe mu mu namu na rayuwa kai Allah dai ba mu ikon tabbatawa yanzu the reverse is the case aka sa mu kai idan an taba Allah ba mu damu ba tunda Allah aka taba ba mu damu ba amma in an taba mu to lokacin za ka gama sifa a cikin mutane 100 insha Allah idan kaga suna fada 90 daga cikin su in suna fada ko 97 ko da 8 in suna fada ka hada duniyar gaba daya to suna fada ne dan kare kansu ba dan kare addini bai fi kashi biyu ne ko kashi uku a cikin 100 ba za su yi fada dan an taba Allah yawancin fadan da wani yake yi kotu da ya je zage-zage da suke da wani sauyin zance da suke da wani dan me suke yi dan an taba shi shi ba za ka taba mutuncin sa ba shi ya za a yi masa haka za a gani in an taba shi za a gani to wannan kuma ba shine jarumta ba ba kuma shine burgewa ba jarumi na hakika mai burgewa na gaskiya shine wanda in an taba shi jarumta ta kan sa ya haɗe da ciwo ba bai da dadi in an taba ka ji zakai kana tafasa kamar kayya idan an taba ka kai hakuri Allah ba mu hakuri idan kuma an taba Allah to nan kuma nan ne zaka nemo wa ubangiji hakkin shi ba wai dan bai iya neman hakkin ba kun fahimce ni to yana da kyau mu rinka tsintayin waɗannan abubuwa a mu'amalolin mu dan shine mutum a ce ya zama ahlus sunna din da gaske wanda yake aiki irin na annabi yake mu'amala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zaka yi rayuwa mai dadi ba wanda ya more a rayuwa irin mai hakuri kuma babu abinda yake maganin matsalolin rayuwa irin hakuri kuma hakuri ba inda baya shiga ko ina ne hakuri yana shiga ko ina ko ubangiji Allah da ake bin sa shi Allah ya ce kai hakuri ka bi shi so wanda bai dauki theory na hakuri yasa a cikin rayuwarsa ba to zai wahala bakin ciki zai dame ka hawan jini zai halaka ka kullum kuma za ka zama mai faɗa da mutane yanzu bari buga mana misali guda ɗaya iyali kawai matanka da kake zaune da su matanka kawai a gidanka da 'ya'yanka idan baka ɗauki matsayi na haƙuri ba a kansu to duk sai kun baje su baka iya zama da kowa ba wallahi to gangan cikin kamar dole sai ka haƙuri shi haka kawai kana kula da shi kana kurin kowace ta sai kamu da rashin lafiya duk hanyoyin da kake bi na samarwa kanka kariya don karka samu cuta amma sai ga wata ran kafanka tana ciwo mai kamata ba buge ta kai ba ba kai ta kai aka taka ta ba aka kawai ce ta maka ciwo akan me to sai kai hakuri idan mun dauki matsayi na hakuri za mu huta kuma mai hakuri shi yake shugabanci mai hakuri kuma shine wanda yake zama babba a cikin al'umma mai hakuri kuma shine yake kusa da Allah mai hakuri kuma shine ku kowa samun lada a wajen ubangiji innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab amma fa hakuri yana da dadin fada a baka amma kuma yana da wahalar dabbakawa ga kowa kuma ba wanda ya more wannan kuma sai annabi iya juriyarka iya dauriyarka iya hakuranka amma wani abun amma sai ga baraka ya hakura wani ya ce kai ai wallahi bazan iya ba bazan iya hakura ba ce kai hakuri ce wallahi ku daina bata lokaci wallahi tallahi bazan iya hakura ba to ya fada ya ce mai zai iya hakura ba kuma fa akwai abin da zai sa hakura bayani kawai yake akwai wani sababin da zai sa dole ka hakura ba eh to Allah ya ba mu hakuri sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta mu da koyi da annabi kuma wannan yana nuna mana ya halatta kenan mutum in ya kwanta ya dora kafa daya kan daya ko amma idan ya zama to al'auran sa a suturce take yanzu yadda yannan yaro ya zama kwanta idan bai da kyakkyawan sutura kaga al'auran sa bayyana za ta to sharadin yin wannan zaman ko zaman al-qurfusa ko wannan kishigida na al-istilqa ba a yin sa sai da cikakkiyar sutura ta al'aura mutum ya tabbatar ya suturci al'aura sallallahu alaihi wasallam kuma yadda قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد اشتبى بيديه wannan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ba mu labari hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra da Imam Ibn Adi a cikin Al-Kamil duk sun ruwaito wannan hadisin yace Annabi sallallahu alaihi wasallam an zai zauna a masallaci a sha Annabi yana yin zama a masallaci ijtiba yana yin zaman ijtiba zaman ijtiba din yana da kama da zaman al-qurfusa shine mutum ya zauna ya dora hannayensa akan ainihin wato akan kaulinsa guda biyu irin dai wancan zama ijtiba irin wannan zaman da wannan yaron ne ka dora hannun ka rike ta wannan kaurinka guda biyu to Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kuma akan yi irin wannan zaman ana sa riga riga sai ta rike kafa ku wayoyin ku ba mutum yana zama sai saka idan ya zauna sai saki rigarsa sai zama rigar ita ta rike wayoyin ba za ta sake kafa ku ba to irin wannan shine al-ijtiba wannan zaman shine al-ijtiba kamar dai zaman al-qurfusa sannan annabi yana yin zama na tarabbu'i zaman tarabbu'i nan Imam Tirmidhi bai kawo shi ba amma akwai riwayoyin da suka nuna annabi yana yin wato jilsatu tarabbu' jilsatu at-tarabbu' wanda yawayawan shi kuka yi mutum ya zauna a jefa kafafuwansa guda biyu akan ɗaya kai yaka mutum yana yaka sauri hauna abuwa matsa-matsa-matsa bayan da jefa kaɗai a cikin ɗaya abuwa zauna su shi haka to wannan ɗaura hannun ka riƙe haka kwantar da ƙafafuwa jama'a wannan zaman shine at-tarabbu' to wannan yawan zaman manzon Allah haka yake da yawan zaman sa mafi yawa da ka ganshi a zaune to yana wannan aka ce sallallahu alaihi wa sallam in ya salla asbahi yana wannan zama ya tarabba wannan zaman tarabbu'i har sai rana ta fito yana zaune iya ta zikiri yana ambaton Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah Allah kai mana arziki Allah ka taimake mu da azumta mu da bin yanzu abinda ba ma iya yi kenan sai ka dan daga cikin wani ana idan ta sallah zai je karbi waya daga karbin wayan da ya kara gaba Allah wani baya iya zama a masallaci shukran wani bai zai iya zama a masallaci na faɗi wannan ne saboda an ce idan annabi yayi asubahi sai ya zauna yi ta zikiri ta ambaton Allah wato abinda zai kada ma zuciya shi din a matsayin sa na annabi ba shi fa dai an riga an gama ya kai masa amma wani zai zauna a masallaci ta ambaton Allah sai rana ta fito ta gida dan ya koya wa al'ummarsa dan ya koya wa al'ummarsa so yana da kyau wani lokacin jama'a mu rinka tilastawa kanmu ka san ita rayuwa tana buƙatar mutum ya matsantawa kansa akan wani abu ya koya saboda kana tare da wani adubi ne makiyi da baya so kai shedan idan ta kan kanka ne wallahi sai ka ji shedan ba zai bar kai ba da kai ka tashi ka tafi da kai ka tashi ka tafi kuma kwanakin ka tafiya suke yan shekarunka duk da suka wuce ka tsaya ka yi tunani mai kai shedan kullun hana kai ke to wani lokacin sai ka ce ba za a biyi ka ba Allah za a bari in zauna yau a masallaci haka kawai in zauna a masallacin nan na yi ta zikiri na yi ta ambaton Allah sai rana ta fito za ka iya ganewa ko awayarka akwai kalanda da ake nuna yaushe rana take fitowa in rana ta fito ka tashi kai nafila raka'a biyu Allah zai baka ladan hajji da umra ko ladan umra akan wannan zaman kawai da kai wani zai tashi kafin ya je gida a surutu da hira kawai shi da abokinsa har sai ranar ta fito shi gida surutu da hira kawai to ya idan mutum Allah ya taimake shi musamman wanda Allah ya ba su lokaci ba waɗanda suke larurar aiki ba akwai wanda suke larurar aiki da wuri-wuri suke fita saboda yanayin neman abinci karuwan nan naka musu ozu amma da yake zuwa ya je gida ya kwanta baya ma fita ba sai bayan goma ko bayan sha ɗaya ai kaga kana da dama saboda wallahi rayuwar malam fa tana da bukatar mu rinka yi wa kanmu ci tanadi wallahi kuna gani yadda ake tafiya mutum kawai yazo ya tafiya mutum bi shirya ba ya mutum to idan kana da irin waɗannan yan ayyuka da kake yau da gobe su ne za su zamanto maka zaka tarar da su a cikin littafin da akiyama sai kai sha'awa su akiyama saboda kawo alaka yi ta bin Allah to amma mutum matsalar yazo ya mutu irin wannan mutuwa da ake tafiya ba a kimtsa ba yanzu kawai ka tashi ka mutu ka tafi baka tare da kana tsammanin mutuwar ba aje wurin Allah kuma rayuwar ta kare shikenan an rufe littafin ka matar ka dinnan da take gani tana kana tana gaba ta kaba wani mijin zata nema ta aura wallahi bara ta zauna ba ta zauna ƴaƴan ka buri suke yi su raba gidanka a rarraba ni bangare kaza wani bangaren kaza a kekketa shi in ba suna da hadin kai ba su watsa kowa ya gaban sa shikenan an gama labarin ya kare labarin ya kare duk abin da ka san kama zaka kike ta ce a zo ana fada ba wai ana fada akan an ji zafin ka mutu ba a matsayin ka na uba ana fada akan abin da ka bari akwai waɗanda suke fada kafin ma akai uban ma kabari mutane suna waje suna kukan alhaji ya mutu ƴaƴansa kuma ana nan ana kuskus a cikin gida har an fara lissafi ana tunanin ya mutuncinsa na kaza ya kaza ya kaza sun fara rikici da dafuwa a gaban iyayensu mata kuma an fara fada wance mai ƴaƴa da yawa wance ba ta da ƴaƴa da yawa wance mai ƴaƴa mata ba ta da gado da yawa wance ƴaƴa maza ne da ita ta fi cin gado galiban mata idan kai Allah ya sauke mana wacce take da ƴaƴa mata haushin mai ƴaƴa maza take galiba me yasa take jin haushin ta saboda suna tunanin yanzu in fa wani ya mutu ma wacce ita duk za ta ɗebe dukiyar da ita da ƴaƴanta saboda namiji yana ɗiban kasan mace biyu irin wannan fa rayuwar muke muna zaune ana lissafa abin da muke da shi kai baka ba Allah ba ka zo kana tabo tantar duniya ka tafi ka bar dukiyar da baka yi aikin Allah da ita ba kuma Allah babu ruwansa da ba ruwansa da wayyaye aka yi baka shirya ba ka shirya ba ruwan Allah daman shiri kama ai ya riga ya ma magana shiri tunda ya turo maka annabi yanzu irin wannan abin tausayi mallam a ce mutum ya zo ya tafi da abin hawanka da komai a ce ka je kawai ka je gidan mai za ka sha mai mallam ka je ka tarar da kanka a kabari mallam an harbe ka an kashe ka fi sabilillahi ko kana hanya kawai bau kamar wasa shikenan ko ka je makaranta kawai an ce an kashe ka ko tsotsayi ya fudda kai abin nan yanzu wannan abin da ake faɗa yana ya faru a annan asiri din nan wannan kuma ake faɗa cewa la wani bawan Allah shi daga ƙauye ma ya zo ma ko dawa ya kawo wani abu ya kawo sayarwa abin ya tashi bau ya akai kaza kaza shi ma ya buge shi ya ji rauni an zo ana ɗiban masu jinya waɗanda ba su da lafiya sun ji ciwo za a kai su asibiti shi ma aka shigar da shi fa saboda ya ji rauni jini yana zuba ana cikin tafiya saboda mutane sun yi sai ya faɗo daga mota wata masifa ya faɗo to ana ta gudu ana ta wannan da ya faɗo shi ma sai ya ga da ciwon nan mai kun ya zauna sai ya danna da gudu yana danna da gudun nan sai mutane suka ce ai wannan shine shi ya dauko kaza kaza a babur ya wani kawai yi ƙarya an ganshi yana gudu ko aka ce ai shine yace wallahi ba ni ba ni fa dan kawai kaza ni kaza ne duka ake sai karfe sai wuka sai menene kawai yana ji yana ganin suka duma masa fetur aka sa mai taya ya kone wallahi fitina kenan wallahi wasu suka zo suna kuka suka ce wani ne fa kuma yana faɗan gari kaza yake gari kaza yake wani daga cikin yan gari yace ƙarya kake ba dan garin bane har kawai wani sai ce ƙarya kake wallahi suka kashe shi kawai ne wa qurbus wani ba Allah shi anan taraba shi ma abin da ya faru da motar sai ya fito ya akai hadari ya buge wani ya buge a mota ya fito jami'a yayi karantarwa lafiyar sa kalar fito kayya to dai ke dama ana zaman ba zaman lafiya ba take suka yi ta dukan suka kwantar da shi da sauran ransu suka sa masa wuta aka ɗauko taya aka sa wuta kawai fahu shi kenan shi ne katulun nafsin da annabi yake faɗa zai fara a ƙarshen zamani zubar da jini ai ta zubar da jinin mutane ba jinin dan adam ba ai da kima to shine abin tausayin kuma kai ma zai iya samu ba zai iya samu ba wani wanda ya kuma ta wallahi to abin tausayin irin wannan mutum yana ganin wannan abun suna faruwa amma baya shiryawa kan sa kiyama su Allah ya sa mu cika da imani باب ما جاء في تكاتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باب da yake magana akan kishingidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yana yin kishingida yana kishingida a rayuwarsa a zaman sa qala hadathana abbas ibn muhammad ad-duri al-baghdadi qala hadathana ishaq ibn mansur عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره رواه أبو داود والترمذي جابر بن سمرة yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallama yake shingida a jikin wato wisada filo in an ce wisada ana nufin wato filo ala yasarihi ta bangaren hagun din sa irin yadda ake daukan kamar ka samu filo ko irin abin da ake sawa a daki din ana dogara to sai sa ta bangaren hagunsa sai rinka kishingida wannan yana nuna mana cewa cikin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akwai nau'i na tawazu'i da kankan da kai kuma babu takabbur a cikin lamarinsa kwata-kwata akwai manya-manyan irin filulluka din nan da ake sawa a falo-falo haka na kishingida za ga a falika na mutane waɗanda suke masu alfarma sai mutum ya sa abu haka ya dan kishingida haka din nan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi shi ma kun ga mun karu cewa yana cikin sifofin annabi yana wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne wani lokacin yana yi da sanda wani lokacin yana yi da ita wannan wisa da kuma khadda sahabbai suna ganin sai yana wannan ya atamidu ala shay amma galiban ya fi ta bangaren hagu ba wai ta dama haka ba a'a yake shingida amma ta bangaren hagu sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت وانا حديث بخاري ده ترمذي الله مسرها من سكر ويتوش من رواية كتوا من زم الله انا چاشم باقو سونا باقو لاباري اكان ما في جرمان زنوي اكبر الكبائر abinda ake nufi da kaba'ira ɗan uwana shine duk zanubin da Allah ya alƙawarin duk wanda yi shi zai sa shi a wuta ko zai mai azaba wannan misali ne na kaba'ira ko duk zanubin da Allah ya la'anta a kai shi yayi tsinuwa shi ma misali ne na kaba'ira in ba ku labari akan zanubin da ya fi kowanne girma suka ce eh ya manzon Allah a gaya mana zanubin da ya fi kowanne girma yace al-ishraku billah shirka da Allah, shirka da Allah, hada Allah da wani wajen bauta, wannan shi ne kowane zunubi hadari. Shirka wanda yau wasu suke tallata ta da ita suke cin abinci, a sa mutane su ta shirka su ta bauta wa don Allah. Wa uqul walidaini, saba wa iyaye, wanda yake da iyaye bai bi iyayensa ba ya asara rayuwarsa. Yau kuma da yawa yawan bakin cikin duniyar nan sai ka same shi ta bangaren yayanka, ba tashin hankali a ce yayanka suna kulla ma tashin hankali da bakin ciki. Dauki nauyin mutum ka taimaka masa kamar sa komai, amma yanzu yana fito na fito da kai, in kowa Allah yana da rabansa, sai ga wani yana binka wani kuma baya binka, ko duk suna binka amma wani kuma ka rasa yanda zaka yi da shi. Ka sa fahimtar ya zaka yi, ka jefar da shi duniya ta halakar da shi a ce kuma ɗanka, ka kyale shi kuma ya zama maka bara gurba cikin yayanka. Shi yasa akwai buƙatar addu'a wa yaya, iyayen da zaka yi addu'a a rayuwarka rinka sa yayanka a ciki, dan duk ranar da Allah ya zarbe ka da fadara ɗaya daga cikin yayanka, to baƙin ciki da tashin hankali ya ce ka wallahi. To yana cikin bala'i shine kokul walidai ne, daya saba wa iyaye. Wajibi ne mu karantar da ƴaƴanmu irin wannan hadisai su sani, kuma kowane mutum mun sha faɗa muna maimaita, uba fa ya rinka nuna muhimmancinsa a kan ƴaƴanshi. Lalle ka nuna akwai bambanci tsakanin kai da su, lalle in an bi ka akwai albarka, lalle in aka saba ma fa za a wahala. A sunan da yawa waɗanda suka saba wa iyayensu ɗin, iyayensu suka mutu suka basu, Allah ya hana su jin daɗi a rayuwarsu. Komin dukiyar da suka mallaka, za ka samu dukiya, ba a ce dan baka bi iyayenka ba ka samu dukiya, za ka samu dukiya amma Allah cire maka albarka. Nawa nawa ne suna da dukiyar amma ba su da jin daɗin dukiyar, ga dukiyar amma kuma Allah ya cire musu sa'ada kalbiya saboda ba su bi iyayensu ba. Kuma abin mantawa ake, su sun tafi suna kiyama suna kwanciya a kabari, kai kuma kana ɗanɗana kuɗarka bayan sun tafi, kafin ka je kiyama Allah ya ma'azaba. Shi yasa duk wanda yake da iyayensa suke raye, aka annabi ya ce kafin su bar duniya yi ƙoƙari ka bi su ta dalilin biyayya da za ka musu ka shiga aljanna. To maƙocinka ma fa an ce ka yi haƙuri da shi, abokinka ma fa an ce ka yi haƙuri da shi, matarka ba aka ce ka yi haƙuri da ita, sai iyayenka ba za ka yi haƙuri da su ba. Dole ka yi haƙuri da su, akwai abin ɓacin rai za ka yi ta gamuwa da shi, amma kai ma sun yi haƙuri da kai tun kana yaro, to kai ma sai ka yi haƙuri da su tun da girma ya same su. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, ku kyautata wa iyaye. Imma yablughanna ahadakum al kibara, ha, imma menene yake zuwa farko, yawa indaka al kibara ahaduhuma, na'am, fala taqul lahumā ufin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma, girma ya haɗa ka da ɗaya daga cikinsu, sun girma kana tare da su, to kar ka yadda ka ce wa babanka ko mahaifiyarka ka ce musu kashi, kamar mu ci kalma ce na ce me yasa akai kaza, ba a yi, duk abin da suka yi sai dai a shiru a ji abin ba daɗi, amma kada a gaba nuna musu a gaban su a ce kashi, kar a daka musu tsawa. Tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma, ka gaya musu zance mai taushi mai daɗi. Waghfir lahumā janāha dhulli min ar-raḥmati, ka shimfiɗa musu fuka-fuki na jinƙai da rahama da tausayi iyayenka. Wa qul rabbi irhamhumā, ka rinƙa yi musu addu'a, Allah ka ji kansu kamar bayani sagira, kamar yadda suka raine ni ina yaro. Tukuicin da aka ce a ba iyayenka, kada a saba musu. Wanda yake saba wa iyayensa to ya shiga babin uququl walidaini, yana aikata babban zunubi kenan, babban zunubi. Kai ka shiga damuwa, ka jefa su cikin damuwa, kuma babu ciwo irin ɗanka ya saba ma. Idan wani ne daban ya saba maka da sauƙi sai ka manta, amma ɗanka baƙin ciki sai ya shiga, kar sai da zaka yi. To wannan ɓacin ran da ka sa wa iyayenka to baya tashi a banza, baya tashi a banza. wallahi baya tashi a banza dole sai an biya kamar shi a kan shi so shabab samari matasa a kiyaye inda Allah ya sa yake da su suna nan to ya bi su idan ba sa nan kuwa idan saboda faranta iyaye aka ce in iyayenka ba sa nan sun mutu to nemi abokanan su ka kyautata musu kame da wani abokin babanka kamar babanka ko kanin babanka kamar babanka ko yayan babanka kamar babanka saboda tsabar wato mutuncin iyaye su bayan sun mutu ma sai an kyautatawar wai ba a daina sai an nemi sa'annin su gawayen su kamar yanzu abokanan iyayen nan nan mu san su ma abokin babanka ma ka san shi da ne ake sanin abokin baba amma yanzu babanka yana mutuwa ba ruwanka da abokin shi ba wata alaka abokin babanka ya mutu baraka da taziya abokin babanka wani lagura babu dai zumunci ba abu mahaifiyarka tsakaninka da Allah nawa ne ka sani kawai mahaifiyarka nawa ka sani wannan ba duk abuwa ne da shari'a ta ce mu kula da su amma suna nan a cikin rami mun binne su mun manta sau nawa ka je ka gaida kawar mahaifiyarka sau nawa ka je kai abin alheri da taimako wa kawar mahaifiyarka saboda dalilin mahaifiyarka sau nawa ne so yana da kyau mu kula da wani mu kiyaye kwanan nan wannan shekarar na je tafsiri a Bango wani cijo ya same ni sai dai sa ni zubar da hawaye ya ce ka san ni na ce wallahi ban san ka ba ya ce to Allah maka albarka ce na gode kwarai da gaske a gida ya zo ya same ni ya tsufa sai ya ce ni abokin mahaifinka ya ce ka gane nan ni na yi wa babanka abokin ango ni na je aka ɗaura auren mahaifiyarka ya ce da ni muka tafi muka je wuri kaza muka je mahaifiyarka mu muka ɗauko ta muka kawo ta gidan babanka ya ce Allah ji ɗan babanka ya ce na gode sai an ji ma Allah maka albarka ya ce na ta ya ce don Allah tunda yanzu ka gane ni ka rinka zuwa muna gaisawa ko wallahi ka gaya ka ga mutanen da ke yanzu ba irin wannan zamanin da yanzu idan ka ga mutum ya zama waraya gudun su kake dan kar ma irabe ka zo ce ce maka mu eh a misali wai wai yanzu ɗabi'ar idan misalin abokinka ko makocinka ya rasu ƴaƴansa sai ga ɗabi'ar mutum yanzu gudun su ake saboda kar ma su rabe ka sumi ka ce su ce ka taimaka musu ban hana ban ce ba babu akwai masu taimakon tabbas akwai wanda makocinsa ne mutu suna mutunci ya ɗebi ƴaƴansa kamar ƴaƴansa ya haɗe su kudin makaranta shi yake biya shi yake kai su ma makaranta in larurar makocinsa ko matar makocinsa sai su kamar ta gidan shi ana samun ɗaiɗaiku da suke wannan amma wani fa a'a so da Allah mu kula da waɗannan abubuwa yana cikin bin iyaye kyautatawa abokanan iyaye wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tashi ya zauna yana bayanin nan dafa yana kwance ne yana kishingida yake musu hadisi wa kana muttaki'an da a kishingida yake wannan dai kishingida din da muka faɗa kenan annabi yana kishingida qala wa shahadatu zur mutum yana bayani yana kwance sai ya tashi ya zauna ma gaba daya dan yayi bayanin muhimmancin abin sai ya ce wa qawlu zur wa shahadatu zur da shaidar zur me shaidar zur shaidar ƙarya ko kuma faɗin ƙarya shahadatu zur ka zo ka bada shaida akan abin da baka da ilimi baka sani ba ka ce ka sani abu ne ya faru baka nan baka da ilimi baka sani ba sai aka zo ana rikici ko an je alƙali ko an zo ana tattaunawa sai ka zo kawai ka ba da shaida ka ce ai kai kana nan kai ka san me ya faru to wannan mugun zunubi kenan to ɗaya daga cikin haɗarin lauyanci kenan abinda wasu lauyoyi suke cin abinci mutum baya nan akai abu bai sani ba kuma akan ƙarya in gaskiya ne wannan yana da kyau a baka labari ka kare abin saboda wataƙila shi wannan bai iya magana ba ana samun muhalli ko a shari'a ka zo ba ka san an yi kes din ba kuma ƙarya ne wani ba baya ma karban kes sai na ƙarya idan kes kai kake da gaskiya kar ma ka mai na ƙarya wanda kai ne baka da gaskiya ka kawo zai je turanci ya ja shi section tunda section din na dan adam ne man made law ne it is not a divine law ba shari'a ce ta Allah ba man made ne dan adam ne yake ko indai man made ne kuma dole a samu selfishness a ciki sannan kuma dole a samu contradiction son kai ra'ayi da kuma cin karo da kuma lack of accuracy bara a samu yayi daidai ba dole a samu kuskure a ciki to sai mutum ya makale da wannan man made law din shari'ar dan adam abinda dan adam ya yanke hukunci sai yazo ya kare wani haƙƙi na ƙarya to wannan hadari ne to ba sai lauya ba kai a gida ko a makoci ko wani abu abu yazo ya faru baka san me ya faru ba kawai sai ka zo kaje ka dugoyi ka goyi bayan rikici kawai kaje ka bar shi da kai ta yadawa shedar zuwa duk abin da baka san da shi ba aka baka labari kar kai duka shiga kace wallahi ni ban sani ba wallahi ban da labari waye mai gaskiya wallahi ban sani ba shikenan in ku ka bada labari akan abinda baka da ilimi to ka kai shaidar zuwur haka kaulin zuwur shi kuma ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba wannan kalmar kaulin zuwur din shahadatu zuwur ya kulu haye ta mimita wa shahadatu zuwur wa shahadatu zuwur wa kaulin zuwur wa shahadatu zuwur wa suka ce lafiya kuwa hatta kunna laitahu sakat har sai da muka ce ka aida manzo Allah ma yayi shiru hakan ya isa ai ka duba malam wanda yau wannan shedar zuwur din kariyar da ita ma ake rayuwa ki da ita ake cin abinci kuna gani yadda al'amuran namu suka canja ku duk mun kaucewa abinda Allah ya ce aiko shi yasa muke fada cikin halin da muke ciki wannan hadisin Bukhari ne ya ruwaito shi Nufay ibn al-Harith shine rawan hadisin Ibn Kalb ta As-Saqafi Abu Bakr ta kin sahabi ne yana cikin mutanen Taif yana cikin wadanda suke da hadisai da yawa hadisin sa ya kai 132 cikin wanda ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala hadathana Qutaybah bin Sa'id qala hadathana Sharik ana Ali bin al-Akmar ana bi Juhayfata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an manzo Allah yake cewa ni fa ba na cin abinci a kishingide wannan yana magana ne akan masu cin abinci a kishingide cin alfari to shi kuma ku duba kishingida abu ne mai kyau amma cin abinci a kishingide shi kuma alfari ne annabi ya haka hadisin Bukhari da Abu Dawud da Imam Tirmidhi kamar ya ce abinci a kishingide mutum ya kishingida haka a kawo masa abinci ko shinkafa ko tuwo yana kishingide a haka ba yana ci ko a kawo mutum ko rake ko wani abu yana abu nan yanzu kaga mutum ya zauna yana ci abinci haka da Allah haka daidai ne yana ci abinci yana haka yana kishingide yana ci abinci annabi ce ana la akulu muttakian ba na cin abinci ina kishingide ba na zama yake darsha yayi tarabbu'i sai ci abinci shine in za ku yi tunawa iyamu da kakanni da in za a ce a yaro ya ci abinci sai a dauko abincin a sa masa shi kafa ne tsakanin cinyoyinsa a ce ka rike shi ba zai tashi sama ware da gaske ka san iyaye da kakanni suna da hanyoyi na karantar da mutane addini ba sai sun jama aya ko hadisi ba amma kuma aya ne hadisi ne sai a ce rike kwana wallahi da duk muna yara ba yanda za mu ci abinci ba mu rike kwana sai ga mutum yana rike da shi gam da hannun hagu saboda an ce masa ba zai fata shi insha Allah akbar kuma ka duba yadda abin Allah ya masa albarka amma yanzu ba yara yaya ana dajin tebul wani ma abincin sa yana kwance ma akan gado ma yana ana dan yana miƙawa yana dabani abubuwa sun lalace karamkalla sun lalace Allah ya gyara mana qala hadathana muhammad bin bashar qala hadathana abdurrahman bin mahdi qala hadathana sufyan an ali bin al-akmar qala sami'tu aba juhayfata yaqulu qala sallallahu alaihi wasallam la akulu muttakian annabi yace ba na cin abinci a kishingide irin wancan ne hadisin bukhari da tirmidhi قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده يتي نغا النبي yana kishingide akan mi filo shi ma wannan munkar abu isa yake cewa lam yazkur wakiun an yas ala yasadi wakiu bai ce a bangaren hagun din sa ba illa ma rawahu ishaq bin mansur an isra'il sai dai riwayar ishaq bin mansur daga isra'il tilmizi ne ya ruwaito wannan hadisi yace hadisi ne sahihi hasan to nan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tunda ban harshe Allah ya azurta mu da gyarawa kuma ya yafe mana furfuran wannan karatun kade muka dawo banda Bukhari da muke yi gobe da ci sai zan sanar da lokacin da za a dawo insha Allah ta'ala shi kade muka dawo wannan shiban Muhammadiya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم